kan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta yau Asabar 25 ga watan Satumbar 2021, mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harandi tare da Sarfil Hashim Gunal da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji hasashen masana a game da dubban basussuka da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗaukowa ƙasar da kuma fahimtar wasu ɗan ƙasar a game da ciwo waɗannan basussukan. Ita kuwa ƙungiyar ƙwadugo a Najeriya na jan hankalin gwamnatin tarayya a game da ƙarin kuɗin wutar lantarki. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Bayan nan sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Prime Minister India Narendra Modi ya ce yana da matuƙar muhimmanci kada ya yi amfani da Afghanistan wajen yaɗa ta'addanci a duniya. Don haka, ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimakawa marasa rinjaye a ƙasar, ciki har da mata da ƙananan yara. Ƙungiyar Taliban ta ƙwace iko da Afghanistan a watan Agusta bayan shawarar da Amurka ta yanke na janye dakarunta da ƙasar, bayan yaƙin shekaru 20 da Amurka da ƙawayenta suka fara bayan har-haren ta'addanci na Al-Qaeda a ranar 21 ga watan Satumba shekarar 2001. Modi ya ce yana da muhimmanci a tabbatar da cewa ba a yi amfani da ƙasar Afghanistan wajen yaɗa ta'addanci da ci gaba da kai har-haren ta'addanci ba. Kiran na Modi na kare mata a Afghanistan ya zo ne a cikin alamun 'yan Taliban suna tauye haƙƙin mata tun lokacin da suka kwace babban birnin Kabul. Duk da bayanan baya-bayan nan suna shirya sassauta takunkumin da aka sanya wa mata da 'yan mata. Koriya ta Arewa a shirye take da sake wani taron ƙoli tsakanin koriyoyin biyu idan har ana iya tabbatar da mutunta juna tsakanin abokan hamayyar, inji kamfanin dillancin labarai na KCNA a yau Asabar, inda ta ambaci Kim Jong-un, ‘yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan sharhi na zuwa ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta buƙaci Amurka da Koriya ta Kudu su yi watsi da abin da ta kira manufofinsu na abokan gaba da kuma yin fuska biyu gare ta, kafin a fara tattaunawa ta zahiri kan kawo ƙarshen yakin Koriya na 1950 zuwa 1953. Yaƙin Koriya na 1950 zuwa 1953 ya ƙare ne ba tare da wata takamaimiyar jijiyar zaman lafiya ba, ya bar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke jagoranta a zahiri har yanzu suna yaƙi da Koriya ta Arewa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai da mota ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar akan titin da ke kusa da gidan shugaban ƙasar, inji wani jami'i. Muwawai Mude, kwamishinan gundumar Hamarjajab na Mogadishu, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai da mota da ya tashi a mahaɗar Silgab ya kashe mutane 7 tare da jikkata wasu 8. Ba a tabbatar da kowane ne ke alhakin kai harin ba, amma ƙungiyar Al-Shabab wacce ke son kifar da gwamnatin tare da sanya dokokin da suke ganin na shari'ar musulunci ne tana yawan kai irin wannan har-haren bom ɗin. Wani ganau na kamfanin dillancin labarai na Reuters a wurin da fashewar ta faru ya bayar da rahoton ganin motoci 7 da kekunan ɗaukar mutane 3 da fashewar ta lalata, kuma a mahaɗar da harin ya faru ta cika da jini.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma rahotanni. Tun bayan gabatar da jawabin shi a gaban babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya, shugaba Muhammadu Buhari ya roki kasashe masu karfin tattalin arziki da su kawo sassauci ga kasashe masu tasowa musamman akan dimbin basussuka da suke basu. Amma ƴan Najeriya da dama na shakku ga waɗannan kuɗaɗe da ake cewa ana karɓowa domin aikin ci gaban ƙasa, wanda suke koken cewar ba sa ganin inda waɗannan kuɗaɗe ke shigewa. Wakilinmu a birnin Eko, Babangida Jibrin, ya je muna ta bakin al'umman Najeriya.
A jawabinsa ga taron Majalisar Dinkin Duniya da ke gudana a birnin New York ta Amurka, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara nana ta kiransa da kasashen da suka ci gaba da siyafi fasikan da suke bin kasashe masu tasowa, wanda kuma yanzu haka ke fuskantar matsaloli daban-daban da ke da nasaba da cutar coronavirus a al'amarin da kuma ya shafi tattalin arzikin irin waɗannan kasashe. To, koya masana tattalin arziki suka ga irin wannan kira na shugaban kasa Muhammadu Buhari, duk da cewa Najeriya har yanzu na ci gaba da daukan basussuka daga kasashe da kuma irin wayannan kungiyoyi na kasa da kasa? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
To, wannan kira ya zo ne a daidai lokacin da aka samu matsaloli a duniya wanda tattalin arzikin duniya ya motsu, watan dalilin wannan cutar nan da ta taso wanda ake kira corona. To, ita kaga wannan cuta ta zo ta dakatar da kuma harkokin tattalin arziki na duniya, sai da yazo ya tsaya chak. To, mafi akasari kasashe da suka dogara da ma'adinai kawai, musamman kamar irin kasashe irin su Najeriya da suka dogara da man fetur, to kaga sun samu tangarda saboda an kai lokacin da babu mai sayan man fetur din. To, wannan yasa su wayannan manyan kasashe suka ce za su sauƙaƙa ma wayannan kasashe da suka ci bashi kan biyan kuɗin ruwa ko kuma biyan basussukan, wai Allah ko su dakatar da shi na kan wani lokaci ko kuma su duba yafe wani bangare na ko kuɗin ruwan ko kuma bashin.
Ko menene ra'ayin sauran talakawan Najeriya game da wannan kiraye-kiraye da suke bashi na shugaban kasa? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Ni ra'ayina a game da cewa maganar da shugaban kasa ya fadi a jiya cewa yana neman a yafe ma Najeriya bashin ta, gaskiya mun ji dadi kwarai, amma matsalolin da za ta biyo baya ita ce ita cin bashin ba alkhairi a cikin ta da take kawowa illa ta tuna ga yan baya masu zuwa. Ba so muke yi ba ya kasance cewa a dinga cewa bashi ana neman a yafe ba, a kikkiro ayyan da ba za a samu a ci bashi daga waje ba, sam shine abin da ya kamata.
Mu yanda muke kallo game da wannan bayani da shi shugaban kasa yayi a kasashe na duniya gabaki daya kan maganan a yafe ma Najeriya bashin da ake binta, mu muna kallon wani magana ne wanda yake ya zama dama kaman ana cin bashin ne domin daga baya a nemi yafiya a kasashen duniya, wanda kuma muna kallon ya zama kaman damfara kenan a Hausance. Idan dai har zaka ci bashin mutum kuma ka koma ka ce kuma kana neman ya yafe maka, kuma alhali kuma kana kan sake neman bashin domin wai ka gudanar da waɗansu harkoki wanda ya shafi na ƙasa.
Maganar da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yi a Majalisar Ɗinkin Duniya, wannan magana ce mai kyau, saboda irin raunin da ainihin kasashen suke da su, ya kamata a yafe musu basussukan su. Kuma shi fa wannan bashi dama kaman a ɗauki dusar baƙi ne a ba awakin baƙi, kuma interest ma wato kuɗin ruwan da ake biya wannan bashin ya ma biya bashin tintini.
Babangeji Frank Murai, Amurka daga Najeriya.
Ita kuwa uwar ƙungiyar Kwadugo a Najeriya tana kira da babban murya da cewar mahukunta a kasar da su ɗau matakai da suka kamata a game da matsin rayuwa da 'yan kasar ke ciki. Ƙungiyar ta ce labarai da take samu da ke nuni da cewar ana shirin ƙara kuɗin wutan lantarki wanda 'yan jari hujja ke nema a yi, hakan zai iya haifar da nakasu ga tattalin arzikin kasar. Ƙungiyar ta ƙara da cewar idan kuwa ba a ɗau matakai da suka dace ba, za ta yi amfani da ƙarfinta wajen tilastawa gwamnati. Daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulrauf ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar kwararwan Najeriya wato LCD ta yi wa gwamnatin kasar gargadi akan kar ta yi kari a farashin wutar lantarki biyu bayan labarin da ake dangantawa da mataimakin shugaban na musamman kan tsare-tsaren ayyuka wato Malam Zakari da yace akwai yiwuwar za a yi kari kan kuɗin wutar da sama da kaso 100 a yayin wani taron masu ruwa da tsakiyar hukumar NERC ne kayyade farashin wutar lantarki a kasar lamarin da Zakari ya musanta kwamaran Ayuba Waba shine shugaban kungiyar kwararwan Najeriya
na akwai banin ra'ayi bisa ga abin da wayansu ɗan jaridu suka wallafa wanda suka ce mai ba shugaban kasa shawara akan harkan wutar lantarki Zakari ya ba da wannan sanarwa wanda mun yi magana da shi ya musanta kuma ya Allah wata da irin wannan amma ɗan hannu da jari ne wanda lallallai su ne dama suka hana ruwa gudu a harkan wutar lantarki a Najeriya su suka ba da wannan sanarwa kuma suka sa sunan shi akai to mun ba da kashedi mai ƙarfi sosai domin sanin kowa ne kari da aka yi na shekara ɗaya da ya wuce mun zauna da gwamnati kai abu na ɗaya ma da muke bukata shine dama lokacin da aka sai da hannun jari a wutar lantarki ya bada dama cewa bayan shekara biyar a zauna a ga cewa an yi gaba ne ko shin an yi baya lokacin ya kai an wuce da shekara biyu a cikin kasida da muka rubuta ma gwamnati muna bukata cewa lalle a zauna a yi bincike a yi tankaɗe da rarraya a ga cewa menene ya kamata a yi ma a harkan wuta domin duk ƙaryar da aka yi mana akan cewa in aka sai da hannun jari wuta za ta wadata za a biya ma mafi karancin bill yanzu dai abu ya ci tara saboda haka muka tsaya kan daka cewa wannan rajejeniya da muke da gwamnati lalle muna kan shi saboda haka duk wani kira da nan ɗan hannun jari suke yi akan za su ƙara gaskiya ba mu yadda ba kuma na tabbata yan Najeriya ba wanda zai yadda haka.
Kitacciyar ƴar kasuwa Laila Al-Osman ta yi tsokaci kan batun.
Ni tun ba yau ba na yi magana akan wannan abin diko da electricity. Babu wutar to start with da kuma charges na fitan hankali. Na je office na su na yi magana. In baka da customer a yi endo ka rufe gurin saboda bayan da za ka ci gaba da haka. Ga kuɗin main generator, ga kuɗin wuta, ga charges ma da baka san ta kansu ba dan Allah kar kowa ya ƙara mana wuta. Ƙara kuɗin zai shiga hurin members. Businesses da yawa especially masu karamin karfi wanda suke tasowa yanzu
masanin sha'anin tattalin arziki Kasim Garba Kurfi ya ce
ko dai a yi kari da yanzu ko kuma a ki shi mutane za su ji jiki domin yanzu ba a samu wuta yadda ake so wanda kuma yake son wuta bai da wuta mai zai saya diesel a yau din nan naje gidan mai da muna sayan lita 290 yanzu sun mai da shi 295 to idan kika sai diesel kika tada generator ke kawo maki wuta nawa zaki kashe wato wani abu ne wanda mutane za su gane cewa gaskiya al'amari shine a yanzu halin da gwamnati take ciki ba zai yiwu ba ta ci gaba da subsidizing wato taimaka ma mutane akan abubuwan da ita ma ba ta da kuɗin nan inda ta kyale wutan nan sun samu matsayinsu a kasuwa da yanzu kowa ya wadata da wuta
shi ma Malam Garba Shehu dake zaman mai taimakawa shugaba Buhari na musamman kan sha'anin yada labarai ya ce
inda an ce wanda aka kiya fa da shi ba fa kuma gana ita wuce
batun yi wa jawaban masu ruwa da tsaki a gwamnati fassara ne daban abu ne da ke ci gaba da zama ruwan dare tsakanin al'umma musamman a kafafen yanar gizo idan ana iya tunawa a baya ma an gabatar da kudirin hukunta duk wanda ya yada labaran kanzan kurege ko na batanci da ka iya kawo yamutsi cikin kasa lamarin da tuni ya ja suka daga yan kasa musamman matasa Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita baki daya shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar Gubarau da ke Katsina to bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayar ka da ya samo daga profesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce
wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku na ɗaya dai a cikin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na tara an samu muhimmin bayani-bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safavid dynasty. Su Safavid dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga Kanem ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙananan bayani game da su ba. Saboda haka mu a yanzu zamu ce Kanem Bono da muka sani ta fara a Kanem a ƙarƙashin Safawa dynasty a ƙarni na 9. To daga ƙarni na 9 zuwa ƙarni na 13 zuwa 14 sai suka samu bala'in guban mulki wanda suka dinga fadace fadaye tsakanin su masu mulki. Aka ce a cikin girgam nasu da tagaddan tarihin su dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can Kanem din. To daman suna da halaka da nan Borno. In ka ji Kanem to ana nufin ƙasa wanda take gaba na Lekki ita na gabar shine Kanem.
Da wani yare ke da wannan
harshen mutanen Kanem din ne a yaren su ne Kanem din kaman wato kasan Chadi wanda yake gabar. Sa'an nan Borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke ne yanzu na Borno. To waje biyu kenan aka raba. To wannan biyun kuma haka daular ita Safawan ta rabu da matsayi a Kanem din shine suka bar Kanem sai suka tafi Borno. To a nan Borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda har aka kafa birnin Gazargamu aka bunƙasa suka sake kwato Kanem din suka bunƙasa suka zama na daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu. Daga ƙarni na 9 suna nan har ƙarni na 19.
Sabbin su na biyu ya yi maganar kamar yaushe aka fara daular Borno kamar da ji ka amsa a wannan tambayar ko za ka yi ƙarin bayani game da
ƙaramin shekara. Wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan Safawa su karɓa mulki suka yi wayancan ban mu da tarihi abin da ya sa na Safawa muka sani muna ce ƙarni na 9 don a lokacin kuma musulunci gonan. To sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shi ne bunƙasa a ƙarni na 9. To har ƙarnin na 19 ɗinnan da suke mulki a can Kanem da Borno shi ne yanzu ake ce Kanem Borno. To Kanem Borno nan da ake ce har wa yau daular Borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da ya zo ya ɗauki mulki daga wajen mutanen abunan Safawa ɗin shi ma yanzu ai Borno ne. Su ne suka ci gaba da mulkin har sai Borno ne yanzu. Saboda haka za mu ce daular har wa yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara ƙasashen mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a Turawa suka saka mana kuma ake yanzu.
Yace ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wannan daular Borno ta yaki
ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu daulori ko ta yaki wasu daulori kaman ita Kanem Borno lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama daululi da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai daululi bunƙasa ba a'a akwai al'umma daban-daban da suka yi kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan Borno din sai da suka yaki sau din nan su ma ba a tabbatar suwa ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na Chadi su ne mutanen sau din. Zaka hada su Margi zaka hada su Bolawa zaka hada su Waida su ne anan su ne sau din aka ce don Chadic language ake ce musu. So ana fahimtar su da irin yanayin kalmar maganar su. So masu ilimin harsuna suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen Chad shine ake ce musu Chadic. To kaman su Bade kaman su Gizim kaman su Kare-kare kaman su Bolawa kaman su Burababuru su a duk wayannan har Angas ana ce musu Chadic ne. To ana ce da zuwan Kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita Kanem Borno. A daular Kanem Borno sun ci su Mandara sun ci Bagirmi sun ci Wadai sa'annan har Hausa ma kasan Hausa suna nan don akwai wani tarihi da Dan Marina yayi na Katsina wanda yana ce ai su Safawa su suka kwato kasan Hausa daga Munshi. Akwai wani babban malami da ana kiransa Dan Marina Katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan Hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular Borno ne. Borno take ba su kariya Borno take kasuwanci da su na Trans-Saharan sai so zuwan daula ne na Shehu Dan Usman Dan Fodio shi ne ya canja yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka sadi suka zama wani abu daban.
Kuris sai ya sake tambaya kamar ka kuma tabo wannan lambar tu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaka da su a Najeriya da ma wata kasa ne haka nan a wannan duniya
wato daular Borno tana alaka da masarautoci dawa wato daga nan har air kusa da kasar Libya don da ai kanin Borno tana nan mulkin tarihi kai kin kanan kaga kasar Hausa nan kaf daga gari ba kasar da batta hulɗa kanin Borno an tabbatar a tarihi cewa har Oyo Empire na Yarbawa kafin ta kasara ita ma don jihadi din suna sayar su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da Borno tanan kuma kasar Borno ta kafa fadada har zuwa wajen Pombe din nan kafin a saba ta da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai Borno kafci har zuwa wajen Abuja Hill suna yi kuma daga nan Chad din nan da kake gani duk kasashen nan na Chad din nan yawancin su suna karkashin kanan Borno Cameroon Fato boda mu har Sudan ne ba daga nan kuma ya shiga Niger nan kana ga har wajen karshen Sahara nan wajen kasar Sahara duk a karkashin kanan Borno suke don shi sayar da sayarwa na Sahara wanda ake ratsa Sahara kaga nan ne daman rayuwa
wanda suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi ne wani za iya cewa sun zo karkashin kanan Borno kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula
a kanan Borno yanzu yadda muke fada ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai yaji uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan Borno banda Najeriya na Najeriya kan kai ma ka sani Borno da Yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a karkashin kanan Borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna halaka da kanan Borno akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake dauna ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan daula
to sai kuma tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar Gobarau dake Katsina idan mai tambayar na saurare ga amsar ka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House dake Kaduna Najeriya ya taba bayarwa kamar haka
yawa hasumiyar Gobarau wani da daddan bene ne ko an ce gini ne da daddi wanda yake a cikin kasar Katsina yana daya daga cikin gine-gine wadanda suke da dimbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci kasar Hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta Gobarau ya ba mu shekara 600 baya kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta Gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta Gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin Kaduna Muhammadu Borno wanda a lokacin ake ganin musulunci ya zo kasar Katsina to zuwan musulunci kasar Katsina yasa shi wannan sarki Muhammadu Borno ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin Juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai zamanto an zabi wannan wuri inda wannan hasumiya ta Gobarau take a yau da zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin Juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98 malamai sun nuna da cewa ana amfani da hasumiyar Gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar Hausa to haka ita ma hasumiyar Gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abinda yake nesa to da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta Katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin Katsina Umaru Dallaje an samu ƙarancin kulawa da wannan hasumiya ta Gobarau wanda a lokacin har aka ce gininta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki Katsina Sarki Dukku ya ƙara gina ita wannan hasumiya ta Gobarau aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da din nan daga baya gabaɗaya dukkan birnin Katsina jama'a a nan ne suke yin haduwa suke yin sallar Juma'a a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na Juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne
da makaranta amma a karni na 18 da aka jira wani masallacin Juma'a da ake kira masallacin Dibi a kusa da kofar Soro a karni na 18 sai zaman to mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar Gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallah Juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manyan malamai sun zo sun hadu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Magili wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad At-Tajakti sannan akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim sannan akwai Sheikh Umar bin Akid sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti sannan akwai Sheikh Aqib Al-Tumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya hada mana sautin Hailu da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalama Sirabe ke cewa sai makon gobe.
Kuma lokaci ne da zamu kawo muku takaitattun labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An karya lagon kungiyoyi biyu na gasar Premier ta Ingila da ba taɓa dokewa ba tun so makakar wasanni ta bana. Kungiyar Chelsea da ta lashe gasar zakarun Turai ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin yayin da babbar abokiyar adawar ta wato Manchester City da ke riƙe da kofin gasar ta Premier ta yi nasarar doke ta da kiɗe da nema a yau Asabar. Wasan nasu na yau ya yi zafin gaske bayan haduwarsa ta ƙarshe a wasan gasar zakarun Turai da Chelsea ɗin ta yi galaba. Kari ga wasannin gasar Premier biyu da Chelsea din duk ta yi galaba akan City din a kakar wasannin da ta shige. To sai dai wannan karon City din ta soma daukar fansa duk da yake dai har yanzu makin su daya wato 13 kowannen su a teburin gasar ta Premier inda City ta hau sama da ta zama kwallo daya tsakaninta da Chelsea. Haka ita ma Manchester United ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin yayin da Aston Villa ta doke ta da ci'e da nema a wasan Premier. Ita ma tana da maki 13 kamar Chelsea da kuma Manchester City. Wannan ne kuma karon farko da Villa din ta yi nasarar doke United a filin wasan na Old Trafford a cikin shekaru 12. A kasar Spain kuma kungiyar Atletico Madrid ta sha kasa a kokarinta na samun haihuwa saman teburin gasar La Liga. Bayan ita ko ta sha kashi karon farko a gasar ta bana da ci'e da nema a hannun Alaves. Wannan kashin ya bada tazarar maki 2 tsakanin kungiyar ta Atletico da Real Madrid da ke saman teburin gasar. Duk da yake Real din ita ma yanzu haka tana nan tana bugana ta wasan da Villarreal. A bangaren cefanen yan wasa kuma kungiyar Manchester City ta Ingila ta kaddamar da zawarcin samun dan wasan PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe. Rahotanni sun bayyana cewa mamallakin kungiyar ta City Sheikh Mansour ya umarci mai horar da yan wasan kungiyar Pep Guardiola da ma sauran jami'an kungiyar da su yi fafutukar samun dan wasan ko nawa ne ma za a kashe. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wasu rahotanni ke nuna cewa ita ma kungiyar Real Madrid ta kasar Spain tana neman samun dan wasan ruwa a jallo wanda hakan na nufin kenan za a fafata wajen samun dan wasan. Tsawon shekaru biyu kenan da Real Madrid take zauracin Mbappe a yayin da yanzu haka ta kara kaimi kasancewar dan wasan ya kiya sabunta kwantiragin sa da PSG da za ta kare a bazara mai zuwa duk da cewa PSG din ma tana bukatar ci gaba da rike dan wasan ta. Ita kuwa kungiyar Chelsea ta Ingila ta bayyana sha'awar cefanar da dan wasanta na tsakiya N'Golo Kante a bazara mai zuwa. Kwantiragin Kante zai kare ne a bazara mai zuwa kuma har yanzu babu wata alama ta sabunta masa. Chelsea na duba yiwuwar sayar da dan wasan domin samun kudaden sayan wasu sababbin yan wasa. A can baya dai manyan kungiyoyi kamar Real Madrid da PSG sun nuna sha'awar samun Kante inda Chelsea ke fatan har yanzu suna da sha'awarsa domin sayar da shi a shekara mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe 6 agogon Nigeria Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin dutse wanda ya daidaita mana sauti. Hailu Haile, nine naku Yusuf Aliyu Harande. Ki huku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.